Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan, ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Asabar 1 ga watan Oktoba na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya shelanta mamaye yankuna huɗu na Ukraine, duk da cewa Ukraine ta sanar da cewa sojojinta na samun gagarumin sakamako a gabashin ƙasar. Mutanen da ke zaune a yankunan Luhansk da Donetsk da Kherson da kuma yankin Zaporozhia sun zama ‘yan uwanmu na har abada, in ji Putin yayin wani jawabi jiya Juma'a a Kremlin. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya mayar da martini a cikin jawabinsa na faifan bidiyo da yammacin jiya Juma'a, inda ya ce, "Mun samu gagarumin sakamako a gabashin ƙasarmu, kowa ya ji abin da ke faruwa a Liman." Ko a lokacin da Putin ya ci gaba da mamayar jiya Juma'a, sojojin Ukraine sun kewaye ɗaruruwan sojojin Rasha ɗaya daga cikin manyan sansanoninsu da ke arewacin Donetsk, kusa da birnin Liman. Shugaban masu goyon bayan Rasha a lardin Donetsk na ƙasar Ukraine, Denis Pushilin, ya amince da cewa dakarunsa sun rasa cikakken ikon wasu ƙauyuka biyu a arewa da gabashin birnin Liman, lamarin da ya bar sansanin aka yi wa rabinsa ƙawanya. A ɗaya ɓangaren kuma, Amurka da Rasha sun cancanci juna da zarge-zarge a taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Juma'a game da batun yin zagon ƙasa ga wani babban bututun iskar gas da Rasha ke amfani da shi wajen samarwa ƙasashen Turai makamashi. Tsakanin ranakun 26 da 29 ga watan Satumba, fashe-fashe sun haifar da hujewar bututun har wuri huɗu a cikin bututun Nord Stream 1 da wasu biyu da ke shimfiɗe a ƙasan tekun Baltic. Amurka da Tarayyar Turai da NATO da kuma Rasha duk sun amince da ɓarnar ɓulle bututun iskar gas ɗin na nuni da zagon ƙasa ne ya haifar, sai dai ba su amince da ra'ayin wanda ake zargin ya aikata ba. Rasha ta buƙaci taron kwamitin sulhu don tattauna matsalar bututun. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Koriya ta Kudu sun ce Koriya ta Arewa ta sake harba wasu makamai masu linzami guda biyu a cikin teku a yau Asabar, lamarin da ya ƙara ba ta damar samun nasarar harba makamanta a bana. Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami guda biyu masu cin gajeren zango daga yankin Pyongyang zuwa cikin ruwa da ke gabar tekun gabashin ƙasar, a cewar sojojin Koriya ta Kudu waɗanda ke bin diddigin harba makaman. Koriya ta Arewar ta harba makamai masu linzami guda shida a cikin wannan makon, ciki har da wanda ta yi kafin da kuma bayan ziyarar mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris zuwa Koriya ta Kudu, yayin da ta kai ziyara yankin da aka ware domin raba koriyoyin biyu. Harris ta yi Allah wadai da mummunan mulkin kama karya na Koriya ta Arewa, kuma ta ce harba makaman a zahiri tsokana ce. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Open Stadium ta yi kira ga hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA da ta fitar da ƙasar Iran daga gasar cin kofin duniya da za a yi a Qatar a watan Nuwamba saboda yadda ƙasar ke cin zarafin mata. A wata wasiƙa da ta aike wa shugaban hukumar ta FIFA Gianni Infantino a ranar Alhamis, ƙungiyar ta ce mahukuntan Iran na ci gaba da ƙin barin mata magoya bayanta shiga cikin ƙasar duk da matsin lamba daga hukumar wasan. Hukumar FA ta Iran ba kawai mai hannu da shunishe ta laifukan gwamnati ba, barazana ce kai tsaye ga tsaron mata magoya bayanta a Iran da kuma duk inda tawagar ƙasar suke taka leda a duniya. Ya kamata ƙwallon ƙafa ta zama wuri mai aminci gare su baki ɗaya, wasiƙar ta ce. Ta ci gaba da cewa, saboda haka a matsayinmu na masu sha'awar ƙwallon ƙafa na Iran, yana da matuƙar nauyi a zuciya, dole ne mu nuna matuƙar damuwarmu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu kawo muku karin bayani dangane da abin da ya biyo bayan farmakin da rundunar sojin saman Najeriya ta kai akan tungardan ta'addan nan, wato Bello Turji, a gabashin Shinkafi na jihar Zamfara.
Suna na Bello Turji. Yanzu wanda za mu zo ka tambaya shin da yau an yi wata ya kai 5 ko 6 ko 8 lokacin da muka ce mun yi alƙawari ba a saki sashi mutum, ka taba ji ka tambayi hukumomin su da sarakunan su da komi na su an taba wani talakayen ka kisan gilla?
Mun yaba mu gwamnati da ta kai hari domin ta fatattaki wayannan yan ta'adda da suke damun mutane. Dama haƙƙin gwamnati ne dukkan talakan da yake Najeriya ta kare shi, ta kare rayuwar shi, ta kare mutuncin shi, kuma ta kare dukiyar shi. To amma babban illa shine idan har gwamnatin tarayya domin ta fatattaki wayannan yan fashi domin su bar talaka ya zauna lafiya, su yi shirin da idan suka kai harin nan ba za su saki daga kafa ba, sai an yi kamar wata guda ana kai hari. Amma a je a kai hari kwana ɗaya, kwana biyu a dawo, to mutanen nan fa ba kashi su za a yi ba, ba kashi su ake ba, ba kare su ake ba.
Ya aje makamai na, ya aje komi na shi, ya ce a gungumin zaman lafiya yanzu an zo an tarwatsa shi, an tarwatsa gidansa, an tarwatsa mutanensa, don haka a saurari abin da zai biyo baya. Yanzu duk wani talaka da a wannan yanki wanda yake zama a wannan yanki yana daure da ciki saboda menene abin da zai biyo baya.
So madalla, a makon da ya gabata rundunar sojojin saman Najeriya ta kai wani mummunan farmaki a tungardan ta'addan nan, wato Bello Turji, wanda a baya yayi kirarin aje makamai domin a samu kwanciyar hankali. Bayan dai an kai wannan hari ga tungarta sa, Bello Turji, wanda ya sha da kyar, yayi karin bayani.
Suna na Bello Turji. Yanzu wanda za mu zo ka tambaya shin da yau an yi wata ya kai 5 ko 6 ko 8 lokacin da muka ce mun yi alƙawari ba a saki sashi mutum, ka taba ji ka tambayi hukumomin su da sarakunan su da komi na su an taba wani talakayen ka kisan gilla ko an taba garkuwa da wani, ko kuma an taba zuwa gida wani
an yi shiru gaskiya?
Yanzu na baka na tun yanzu an kawo mahari na baka wata guda da kanka zan sake kiran ka in tambayi ka miƙe ta yanzu. Sako na guda ne mai muhimmanci. Bello Turji an san shi. Ya gina gida an zo an kone. An kashe mai rayukan yan uwa. Yana wa gwamnati bushara. Ana tabbatar nima da an ka sa ma gida na wuta, nima ina da hurumin da zan sa na wuta gidan wani. Amma in gwamnati ta yi magana a kan wanga abu a zo mu bari mu zauna lahiya, ta bar mu zauna lahiya tsakaninmu da talakawanmu. Domin mun yi ta murna, mun yi ta farin ciki. Na in gwamnati ita tana ganin rayukan mutanen da take ɗauka na abu alheri ne. Domin kuma ganin muke muna iya taimaka mata da sauran jini kawai a ci gaba dai. Ta fahimta ko duk abin da take buƙata mu lahiya muke da waje mu. Saboda wannan abu ai mai hankali bai ɗauka sai ka zo saman jirgi da ƙaramin yaro da mace da wani abu ka kashe.
Tun dai daga lokacin da sojin saman Najeriya suka kai wannan hari, yankin na Shinkafi ya kwan fada cikin wani sabon tashin hankali, kamar yadda masu ruwa da tsaki ke shaida mana.
Sunana Dr. Suleiman Shu'aibu Shinkafi, na shugaban kungiyar kare haƙƙin bil'adama kuma memba a cikin babbar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta duniya. Mun yaba mu gwamnati da ta kai hari domin ta fatattaki wayannan yan ta'adda da suke damun mutane. Dama haƙƙin gwamnati ne dukkan talakan da yake Najeriya ta kare shi, ta kare rayuwar shi, ta kare mutuncin shi, kuma ta kare dukiyar shi. To amma babban illa shine idan har gwamnatin tarayya tana so ta yi amfani da wannan dama da Allah ya bata domin ta fatattaki wayannan yan fashi domin su bar talaka ya zauna lafiya, to gaskiyar magana su yi shirin da idan suka kai harin nan ba za su saki daga kafa ba, ba daga kafa sai an yi kamar wata guda ana kai hari. Amma a je a kai hari kwana ɗaya, kwana biyu a dawo, to mutanen nan fa ba kashi su za a yi ba, ba kashi su ake ba, ba kare su ake ba, za su saki dawo mana mu kuma talakawa mu sha wahala, su kashe mu, su kama mu, sai an karbo mu, ko kuma ma in su kama mu su kashe, ko kuma su zo su yi kan bai wa da wabi su ta halbihal. Don haka abun da ya faru kenan a Shinkafi shekaran jiya an kai hari, amma harin akai kwana biyu, ana kai harin duka harin nan kwana biyu ne, kuma harin nan bai isa ya wargaza duk mutanen nan, kuma mutanen nan za sun ji haushi, suka zo jiya sun je Maberaya suka kashe mana mutum hudu, halbi suka yi, kisan gilla suka yi, Ajiyawa suka je suka kashe mutum hudu. Bayan sun kashe mutum hudu a Ajiyawa, suka je suka tare mota ambulance wadda take dokan mara lahiya tana kaiwa guso, kuma suka tare suka halbe wanda aka doko bai da lahiya. Bayan wannan kuma akwai motoci guda uku da suka biyo hanya za su zo a Shinkafi, duk an juye su an tafi da su, yanzu haka suna can. Kuma wannan abun tashi hankali lokacin bamu da wannan matsala, kamar akai wannan hadari, mutanen nan sun zauna sun ce kowa ya je noma, mutanen mu sun je dukkan su, ba wanda bai noma ba, an je a gonaki, kowa ya je gona ana noma, ana abubuwa jin dadi ko yoshi. Kana iya tafiya Shinkafi da karhi daya na dare, kana iya tafiya da karfe 11 na dare, kana iya tafiya da karfe 10 na dare, ka je Shinkafi daga Guso, ka je Shinkafi daga Kaura, ka je Shinkafi daga Moriki, babu abun da zai same ka, domin an riga an zauna shi turjin nan ya tsawaci mutanen shi kada su saki halbin kowa, kada su saki kama kowa, kada su saki kashe kowa. To amma in gwamnati ta ce za ta yake shi, ba mu ce a'a ba, saboda shi mai laifi ne, to ta je amma ayi shirin da in an ka fara yaka sai kar a bari. A tafiya a ta yaki ne, sai an yi wata biyu ko wata uku ana yaki ne, sai an kakkabe shi gaba ɗaya. Amma muddin ba a yi haka ba, to gaskiyar magana mu muna cikin matsala. Domin me? Domin mutane za su zo, yara za su zo su kama kashe mu, su kama yi mana illa, su kama yi mana ta'adi, su kama mana mutane, su kwashe mana dukiyoyi. Saboda me? Saboda suna ganin don su ne, don mu talakawa ne aka zo aka yi musu harin, kuma hari ba mu muka kai shi ba. So gaskiyar magana gwamnatin Najeriya ta yi shirin da za ta yi, ta tabbatar da cewa ta shirya kamun ta kai hari, ta shirya harin nan ba tsayawa, ba kakkabtawa, babu lokacin da za a tsaya sai an ga babu kowa wurin nan. Amma don a je a yi guhu, wai a je a sake ba mabammai kwana ɗaya kwana biyu a dawo, to ai ko mu nan, mu kuma in kuka tafi za su saka mana wannan ba mabammai, kuma gashi ne sun fara sakan mana. Yanzu hanyar ba a bi, hanyar Shinkafi ba a bi, an samu matsaloli, har an yi kuwa cewa kada kowa ya tafi gona, domin aka tafi gona za su iya kama mutane, kuma za su iya kashe mutane. Ku duba ku ga waɗanda aka kashe bayan Allah ba su ji ba su gani ba a Ajiyawa. Me yasa ba a je an ka tare su lokacin da aka kashe su ba, a tare su, a hana su kashewa? Ba zai yiwu ba. To wannan hali mu ba masifa yake jawo mana. Don haka in dai gwamnatin tarayya ba ta shirye cewa za ta ci gaba da wannan hali ba, to amma ba harin gaba ɗaya, a daina kai harin gaba ɗaya, mu zauna lafiya, domin gaskiya mu mun samu zaman lafiya, kai wannan hali ya kawo mana masifa. Gaskiyar magana kenan.
Comrade Ibrahim Ahmad Janyawo jagora ne na wata kungiyar da ke rajin neman zaman lafiya a jihar Zamfara.
Malam Hassan, wannan matsalar da sojoji suka yi barin wuta ga waɗannan mutane masu addaba al'umma, ina ce kaji hirar da aka yi da shi turji ɗin da kanshi na cewa lalle an rusa gidansa, an kuma kashe mutanensa da kuma iyalansa da yara da ƙanana. So babban matsalar da za ta shahi mutanen yankin Shinkafi, Zurmi, birnin Magaji guda biyu ce. Gwamnati ta yi wannan aiki, ya kamata a ce zai dore kan daga sojojin ƙasa, tunda ita ta yi amfani da sojojin sama ne, amma yanzu mutane sun riga sun yi noma, sun ɗauke wasu kayayyakin nomansu daga dazuka. Saura na can, an tada waɗannan mutane da suka yi sulhunta da gwamnati, da aka ce an samu zaman lafiya a wannan yankin, har mutane suna zuwa gona. To yanzu an bar su tare da mutanen nan, gwamnati ba ta sake komawa ba, ta yi barin wuta ga mutanen turji ba ta koma ba, kuma ta ɗauki wannan abun ya zama sustainable, aka ci gaba da yi ne ya ɗure. So lalle al'ummar wannan yankin yana da wahala yau su koma gonakinsu, su kuma ɗauki kayayyakin gonakinsu, saboda muna cikin damana. In ka dubi yanayin da mutane suke ciki, duk talaka abun da yake ciki damana ya samu abun da zai noma, kuma ya taimaki kansa ya taimaki iyalansa. Shi an makasudin duk wanda a wannan yankin lalle sun yi noma, kuma sun ɗauko kayayyakin nomansu, wasunsu irin su gero da sauran abubuwan da suka kai lokaci. So ba amma yanzu ina hasalin gwamnati za ta ci gaba da daukan mataki na yadda ta dauki mataki a gaba shine babban matsoron mu da kuma babban abun da zai iya biyo baya-bayan abun da ya faru da gwamnati ta tafi ta yi barin wuta ga wannan daba ta turji saboda hirar da aka yi da shi in ka saurare ta zaka ji bayanan da yake cewa to yanzu gwamnati ta yaudare ta gwamnatin jiha da gwamnatin kasa ya aje makamai ne ya aje komi nashi ya ce a gungume zaman lafiya yanzu an zo an tarwatsa ce an tarwatsa gidansa an tarwatsa mutanansa don haka a saurari abin da zai biyo baya yanzu duk wani talaka da wannan yanki ki yana daure da ciki saboda menene abin da zai biyo baya kuma gwamnati idan bata yi kokarin shi gaba da waɗannan al'amuran ba da ta dora ma kanta nayi so lalle zai haifar da abubuwa masu muni waɗanda ba mu fata su faru muna fatan gwamnati ta yi kokarin sustaining din wannan ne wutar da ta fara yi sannan kuma ta sa sojojin kasa su bi wannan ne mutanen don a kai an kai karshen wannan matsala gunda ya kai zurmi ya kwado cikin birnin Magaji har wani yanki na kauran Namuda sune babban matsalar da muke fuskanta yanzu abinda ya biyo baya amma shi sun dauki alwashin cewa lalle a tsirare abinda zai biyo an bar daukan mutane wannan yankin amma akan barin wutar da aka yi yau a yankin Moriki an dauki wani alkali na je an tafi da shi ana magana ya za ya sako shi so kaga do irin waɗannan abubuwa ne waɗanda gwamnati za ta rinka la'akara da shi da kuma sanin yadda za a kawo ƙarshen wannan matsala don talaka ya samu mahita ya kuma samu abin da zai yi saboda shi kanshi turji abin da yake magana ai idan gwamnati ta yake shi shi wanda zai huce hushi a wurin sa so talaka ne talaka kuma wanda ke zama wannan yanki wanda yake neman me zai ci wanda yake noma yake kuma mu'amalar yau da kullun ta kasuwa da al'amuran da yake yi don ya sustain rayuwa so kaga wannan matsala ce babba da gwamnati ya kamata a ce idan za ta yaki mutanen nan to ta yake su gaba daya ba wai ta yi wani yanki ba ai ce an yi kuma a bar wani
Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. Hassan mai na kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya.
Tuwa gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka barkanmu da saki saduwa da ku cikin shirin nan na dadan gari shiri ne na hadin gwiwa tsakanin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar Nasarawa ni ne na ku mai gabatar da wannan shirin Sadiq Abbas a yau dai mun lula ne fadar mai martaba sangarin Iga dake karamar hukumar Nasara Igon a nan jihar Nasara Alhaji Idris Bala Muhammad da farko zamu so ka bamu takeitaccen tarihin wannan masarauta ko kuma gari na Iga
shi masarautar Iga mu gwandari ne wato asalin mu Hausawa ne daga Kano kowa ya sani yanda gwandari suka bar garin Kano a matsayin Hausawa mafi yawan tarihin gwandari za ga ya taso ne daga lokacin sarki Muhammad Rumfa to iyaye da kakanni akan an so a tilasta su bar al'adun su na gargajiya wato rawa shine suka gangaro kuma su bayan rawa su mafarauta ne masu neman alaliyan kansu to suka gangaro sun bar kasan Kano an zo an yi zango a karshe to ba wai ko mutum daya ko mutane biyu sun zo ne a tawaga suka zo karshe Allah da yake kunsa ko rikicin shugabanci ne ko kuma kowa na so nima alaliyansa ne daga wajen sai haka bazu to a wajen kowa ya kama nashi dan uwa mu mutane iga al'adar mu da kuma zamantakewar mu muna da kyakkyawan dangantaka da mutanen Arusu suna kokona local government daga wajen shi babban dan wato sarki Iga mamman kenan shi da kaninsa suka bazu sun gangaro kudancin karshi sosai to a wajen sai ya bar Kani a can dajin Arusu wato a kokona local government kenan shi ya gangaro ya zo wajen da ake kira Igga yanzu ya zo yana farauta yana kamun kifi yana noma so shi Kani nasa bai san wajen da shi wan yana nan ba ana nan labari ne ko ya dai a yanda tarihi ya nuna sai Kani ya zo a kulo ya ga wan a shi a wajen da ake kira Igga yanzu sai ya ce ai gashin sai kusan duka garin Gondari suna kira mu Aiga abu da tura mulkin mallaka in sai su ce Aiga sai sun ce Igga sai suka gajarta da kalma daga Aiga sai Igga domin duka garin Gondari har wa yau sunan kenan Aiga Aigashi wato Aiga har yanzu aka yanda ake kira mu amma a ta sunan turawa irin da turawa suka ba mu Igga shi wa da Kani ya zo ya same shi ya bashi abu ya bashi mama sai yana ce ai na ce ko kara su to shine aka samu sunan Arusu so har wa yau akwai kyakkyawan dangantaka tsakanin mutane Igga da Arusu al'ada ne rawa ne kai ko aure ake yi mutumin Igga yana da kwarin guwe tafi yi abin da ya ga dama Arusu haka ma mutumin Arusu yana da abin da ya ga dama zai zo ya yi a tasa rauta mutumin Igga yana yi nadama mutane Arusu domin ya doke mutumin Arusu Kani shi ne kuma haka mutumin Arusu ya doke mutumin Igga wansa ne yanda aka samu tarihin
to kaman wannan masarauta na Igga akalla ta kai shekara nawa kenan da kafuwa
masarautar Igga yanzu ta kai shekara kusan 500 da wani abu da kafuwa domin masarautar Igga kusan masarautar Gondari kusan ɗaya ne domin tun lokacin sarki Muhammad Rumfan da aka bar Kano aka bazu an zo karshe yanda kowa ya kama dan wansa suka bazu sun kafa garuruka haka Igga ma so Igga yanzu da kafuwan ta fi shekara 500
kaman kai sarki na nawa ne yanzu a wannan gari
ni yanzu ni ne sarki na 13 a Igga
wani irin mutane ne suke wannan gari bayan Gondari da kace shi ita ce kabilar ku akwai wasu kabilu waɗanda suke cakuɗe da ku a wannan gari na Igga
ya akwai muna da Egon muna da Fulani muna da Tibi muna da kabilan Platon nan suna tare da mu akwai kabilu da dama a Inyamurai ma suna tare da mu so gari ne ya akwai kabilu da dama a wannan gari amma mu ne masu ainihin gari wayansu duk sun zo sun same mu ne
kaman wace irin sana'a wannan gari ta shahara akai
iyaye mu abinda suka shahara akai kenan farauta da noma to amma yanayin zamantakewan garin domin ya kewaya ne da ruwa so daga baya aka zo aka kwadeta maganan kamun kifi dalilin da a yau kirari Igga kenan Igga turakan kifi
da magan tambaye ka shin kuna da wani kirari ne na gari na musamman
duk yanda ina ji an nasarawa nan ne kowa zai maka in ka ce zaka je ga zai ce Igga turakan kifi amma ainihin iyaye da kakanni sun zo farauta ne da noma amma daga baya an zo an shiga harkar kamun kifi kuma kowa a jihar Nasarawa an samu da sana'an kifi dalilin da in ka ce zaka je ga zace Igga turakan kifi
to bari mu duba kuma batun irin kalubale da ke addabar al'ummar Igga shin kaman da ni da menene matsalolin ku da kuke buƙatar gwamnati ta magance mu
muna da kalubale da dama wato babban kalubale shine magana hanya mu mutane Igga rokon farkon da zamu magone shi shine su dube mu da idon rahama bayan wannan sai magana makaranta yanzu secondary school da aka yi a cikin gari Igga sama da shekara 20 yanzu ika har yanzu ba wani structure haka da gwamnati ta ce ta gina mana duka community effort ne wanda mu ne muka yi gaya mun gina muna roƙon arziki mai girma gona ya taimaka mana ya gina mana kai ko a block of classroom ne a secondary school na Igga zai taimaka mana ba kadan ba in Allah ya yarda in gwamnati tana ji wannan kukan da muke yi wallahi ba zai dauke musu wani babban kudi ba
to batun kaman ruwan sha da kuma harkar tsarufa ba ku da matsala
maganar ruwan sha gaskiya fi sabilillah ba mu da matsala domin shi mai girma tsohon gwamna Boho kusan guda 7 ne mana wannan gari Boho in maganar ruwan sha ba mu da matsala to maganar tsaro dai kusan abu ne da ya shafi duniya gabaɗaya ba ma Nasarawa State ko Igga ba wannan abu ne wanda kusan kowa na fama da shagidansa sai dai roƙon Allah sai dai kuma mu ma sarakuna muna da namu role da zamu play domin ba zamu bar gwamnati ita kada maganar tsaro ba dole mu ma sai mun bada goyen baya mu ma yaran mu gargadi maganar zaman lafiya kuma mu tarbiyyantar da su yanda ya kamata. In ba haka ba, maganan tsaro mun ce zamu bar ma gwamnati mu kadai ta magance maganan tsaro, to fisabilillah ba ma gwamnati adalci ba. Maganan tsaro magana ne wanda ya shafi kusan ko taina.
Kwata-kwata abin da ya sauka kenan a hirar tamu ta yau a madadin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio da talabijin na jihar Nasarawa wato MBS Lafiya. Ni Sadiq Abbas da na gabatar da wannan shiri nake cewa sai anjima.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.